yunkurin magance kardar da ake sha wajen tantance kayayyakin da ake shigo da su ta tashoshin ruwan Najeriya ta sa hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Najeriya wato Nigerian Shipper's Council ta ƙara kaimi wajen haskawa 'yan Najeriya buƙatar da ke akwai wajen fara yin amfani da tashoshin jiragen ruwa na kan tudu da ake kira Inland Dry Port a Turance da yake jawabi a wurin wani taro da hukumar kula da harkokin jiragen ruwan ta Najeriya ta gudanar a garin Kaduna. Ɗaya daga cikin daraktocin hukumar Mr. Ignatius Nweke, wanda ya wakilci babban sakataren hukumar na ƙasa, ya ce dukkanin hada-hada da ake da kuma jami'an da ake gani da ci gaban kasuwanci a tashoshin ruwan wannan ƙasa da aka saba gani musamman ma dai a Iko, su ne za a ci gaba da gani a tashoshin jiragen ruwa na kan tudu da ke arewacin wannan ƙasa.
Everything you think or you see in Apapa, you find them here. So a lot of things, employment, creation.
Malam Muhammad Gazali Abdulsalam shine shugaban kungiyar masu harkokin jiragen ruwa ta Najeriya shiyar jihar Kaduna, kuma yana cikin masu ruwa da tsakin da suka halarci wannan taro.
To dalilin kiran wannan taro shine wadda kan jama'a mutane su san cewa to daga yanzu fa ba sai an je Lagos ba, idan ana da kaya daga kasashen waje kuma ana so exporting kayan mu zuwa kasashen waje ba sai mun je Lagos ba, duk abin da za a yi a Lagos, a Port de Lagos to annun tisha na Kaduna ma za a yi.
Amma ta yaya za a rinka ɗauko wannan kaya daga Iko zuwa wannan tudu a nan Kaduna?
Yawwa, to shi ne mukin abun nan, akwai 'yan transporter masu jiragen esufuri da za su yi, amma muna son shi gwamnatin tarayya ya taimaka wajen jirgin kasa. Kasan idan aka samu jirgin kasa za mu samu sauki.
Menene riba da su 'yan kasuwa da kuma al'ummar wannan kasa za su samu?
To maganin a je Lagos ba ta taso ba kenan. Idan ka je Lagos za a biya kudin jirgin sama, za ka biya kudin hotel da sauransu. To duk waɗannan kuɗaɗen a nan Kaduna ne za a yi. To na farko kenan. Na biyu kuma za mu samu bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mu na musamman na arewa, kuma matasa mu za su samu aikin yi, kuma gwamnati su ma za su samu kudin wajen kudin haraji da ke shiga musu.
To kowace riba mahalarta wannan taro suke ganin irin waɗannan tashoshin jiragen ruwa na kan tudu za su samar.
Sunana Barista Sadiqa Jibril. An tattauna yadda za ka iya shigo da kaya ka fitar da shi daga Kaduna ba tare da ka je Lagos ba, duk inda kake a duniya aka iya shigo da kayan ka ya zo Kaduna direct.
Me kuke ganin zai zama riba na wannan tsari?
A sauki zai zo ga mutane sosai, saboda nan mafi yawan akwai mutane da suke son su yi sana'an kamar ni a nan, amma ba ni iya zuwa Lagos wannan hidiman. Sannan kuma ƙananan mutane ma da ba su iya hidiman zuwa Lagos ba, da zirga-zirgar Lagos za su iya fitar da kayan su. Sannan in ka fita waje shi ma za ka iya shigo da kayan ka ta nan ba tare da ka wahala ba.
Sunana Gambo Inuwa daga Kafancin. Riban wannan taro shine mun gode Allah Nigerian Shipper's Council da suka kawo wannan abu, sun suka samu na awareness domin mun shekara tun kakanninmu muna harkan cita, yanda za a fita da shi mai ake da shi ba mu sani ba, sai dai kaga indiyoyi na shiga da sauran baki siyasu su fita da shi. To Allah cikin hikiman shi yasa yanzu daga duk abun da za a yi dan fitar da abu ko shigo da shi, wannan abu gaskiya ya ƙara mana haske, wanda kuma muna fatan su da suka yi wannan abun su samu kaman gidajen radio irin naku da sauran kafafen yada labarai ya zama suna talle dan 'yan arewa da sauran Hausawa san cewa akwai port a nan Kaduna, kaya ba sai an tashi da shi zuwa wani wuri Lagos ka sha wahala ba, dan abubuwan da sai ga mana gaskiya abubuwa ne tabbas hakikatan wanda ya nuna cewa insha Allahu rabbi akwai ci gaba.
Ana dai sa ran da zaran waɗannan tashoshin jiragen ruwa na kan tudu da ake kira Inland Dry Port suka fara aiki a wannan yanki na arewacin Najeriya, za a samar da ayyukan yi ga 'yan wannan yanki, a kuma rage sarƙaƙiyar da ake samu wajen tantance kayan da aka shigo da su wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.